Yawan mutane arziki ne ga ƙasa, musamman idan an yi amfani da shi ta hanyar da ya dace. Duba da cewa ƙasar Sin ita ce tafi kowace ƙasa yawan mutane, amma kuma tana cikin ƙasashen da suke da mafi ƙarfin tattalin arziki a faɗin duniya. Idan aka yi duba ta ɓangaren harkar lafiya kuma, yawan mutane na taimakawa wajen saurin yaɗuwar cututtuka a bainar jama'a. Najeriya dai tana ɗaya daga cikin ƙasashe masu tasowa da ke da yawan jama'a, da yawansu ya haura miliyan 200, wanda hakan ya sa a duk lokacin da aka samu ɓullar cuta takan yi saurin yaɗuwa a tsakanin mutane. La'akari da cewa ba a tare an zama ɗaya ba, kuma masu azancin magana sun ce dambu idan yayi yawa baya jin mai. A cikin ɗimbin mutanen da ke ƙasar, akan samu wasu da ke sakaci wajen kula da tsafta, kama daga jiki, muhalli, abinci da sauransu. Haka kuma wasu kan samu ruwan sha da na amfani ne a rafi, kududdufi ko rijiya, inda sautari akan haka ta ba da zurfi ba, a wasu lokutan ma kusa da masai. A ɓangaren abinci ma wasu kan nuna rashin kulawa da tsaftar dafawa, yayin da wasu ke siya a waje ko cin kayan marmari na gefen titi ba tare da yin la'akari da tsaftar masu siyarwa ba. Dr. Muhammad S. Ahmad ya bayyana wasu daga cikin cututtukan da suke da saurin yaduwa sakamakon rashin kula da tsafta.
Akwai cututtuka da suke iya sa amai da gudawa, kamar typhoid fever, cholera, sai kuma akwai wasu ƙwayoyin cuta da yawa da suke iya sa gudawa da amai, kamar rotavirus, bacillus cereus, staph aureus, E. coli da shigella. Waɗannan ƙwayoyin cuta ne da mutum ke iya kamuwa da su da suke iya sa mutum ya amai da gudawa, kuma yana da alaƙa sosai da rashin tsaftata kawunanmu da muhallinmu. Akwai kuma cututtuka da suke iya taɓa hantanmu, misali kamar hepatitis A, kamar lassa fever. Kuma akwai cututtuka da suka shafi fatan jikinmu, misali kamar scabies, kuma akwai su fungal infection da kuma bacterial infections da yawa da suke iya taɓa fatanmu. Haka ma akwai cututtuka da suke iya sa matsalar numfashi da kuma tari da mutane ke iya kamuwa da shi, misali kamar COVID-19 da aka yi ta yi kwanaki da suka wuce, shi ma yana da alaƙa sosai da rashin tsaftata kawunanmu da kuma muhallinmu.
Shi ma Dr. Khalid Sunusi Kani na asibitin ƙwararru da ke Yola ya yi mana bayani kan hanyoyin da waɗannan cututtuka suke iya yaɗuwa a tsakanin al'umma.
Mutum zai iya zuwa banɗaki ya yi turoso, ya fito bai wanke hannunsa yadda ya kamata ba, wanda wannan yakan taimaka wajen yaɗa cututtuka kamar haka. Akwai abin da muke kira da food poisoning, yayin da mutum ya fito daga banɗaki hannunsa ya gurɓace da wata ƙwayar halitta da ya wanko daga bayan gidansa, to ina mai tabbatar miki cewa zai iya haɗawa a cikin abincin da zai ci ko kuma girkin da za a haɗa mutane da yawa su ci. Sannan da akwai cututtukan da waɗansu ɗabi'unmu ne na yin wato abin da kira da open defecation, wato yin turoso da bayan gida da bawali akan hanya ba tare da mutane sun duba abin da ya kamata su yi ba. To irin wannan abu yakan gangara cikin gig, wato ruwan da muke ta'ammali da shi, muke sha, muke amfani da shi wajen gudanar da al'amuran yau da kullum. To idan mutum ya je ya irin waɗannan abubuwa, su ma za su kawo yaɗuwar cututtuka a cikin al'umma. Sannan idan mutum ya je ya sai kaya na marmari ko na wato ganye irin vegetables kenan, mutum bai wanke su yanda ya kamata ba, su ma wannan wani lokaci suna ɗauke da cututtukan da za su iya cutar da bil'adama.
Dr. Muhammad Usman Suleiman na asibitin koyarwa na gwamnatin tarayya da ke jihar Katsina ba da shawara ya yi wajen kula da tsafta don kare yaduwar cututtuka.
Ya kamata mu mai da hankali kan yin wanka, yin brush, aske gashin da yayi yawa, amfani da turare, in aka shiga bayan gida aka fito a wanke hannu, a wanke da ruwa da sabulu, ya kasance in za a ci abinci a wanke hannu, in za a girka abinci a tabbata abubuwan da za a amfani da su wajen girka abincin an wanke su da ruwa da sabulu, an sa su sun bushe a wurin da ya kamata su zauna, ba su kusa da masai, ba su kusa da inda ko awaki ke yawo kai ko datti zai hau ko ƙura zai watsu kai. Ya kasance ita abincin da za mu ci ana mai da hankali kai na ɗaya inda ake ajiye shi, shi abincin karan kanshi. Na biyu, yadda ake sarrafa abincin. Na uku, kafin a ci abincin akwai bukatan in kaman fruits ne ko 'ya'yan itatuna a wanke su a maida hankali kafin a ci. Misali, zuwa sayan lemu, ayaba, abarba, kankana da sauransu da muke yi akan hanya, ya kamata a maida hankali a wanke da kyau, a kula da shi kafin a ci, saboda mu rage yaduwar cutan, wato abin da ake cewa infections, communicable diseases. Ya kamata mu maida hankali kan ina ne muke samun ruwan sha da ina kuma yake da masai. Wajen abinci da wajen samun ruwan sha ya kamata yayi nisa akalla ana cewa mita 10 zuwa mita 12, kuma fiye da haka daga wajen bayan gida.
A nata bangaren, Dr. Adama Ibrahim Jibril dake asibitin mata da kananan yara a jihar Kano ta yi kira ga gwamnati ne da ta jajirce wajen daukar matakan da za su rage yaduwar cututtuka a tsakanin al'umma.
Abin da ya kamata a ce an samu gwamnati na yi shine dora wannan alhakin na aiki bisa wani sashi wanda zai kasance mai kula da lafiyar al'umma, kamar a ce kwamishina na lafiya kenan da mukarrabansa ko mukarrabanta. A cikin nauyin da za a dora masu sun kama da samuwa da kuma cigabawa na tsare-tsaren jadawali ko kuma tsarin shirye-shirye na ayyuka domin karewa, kulawa, ingantawa da kuma cigaba da tafiyar da aiki na kula da lafiyar al'umma. Su ne za su fitar da jagorori, wato guidelines kenan, na tsarin kula da lafiyar al'umma, kuma su za su bayar da hoɓɓasa na fasaha da kimiyya da kuma sauran goyon baya akan wannan. Su ne kuma za su miƙa duk wani kuɗaɗe da gwamnatin gari da gwamnatin tarayya za ta bayar domin kula da lafiya zuwa wannan haƙƙi.
Kula da harkar lafiya dai musamman daƙile yaduwar cututtuka zai tabbata ne idan an samu cikakkiyar gudunmawa daga bangaren al'umma, gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren lafiya, domin an ce rigakafi yafi magani. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.